daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai dake jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwalli. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato uku kenan agogon Ghana, amma anan Washington DC 10 na safe. Yau Asabar 30 ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya.
Tun jiya Juma'a har zuwa yau Asabar, cincirindon jama'a ne a babban birnin kasar Liberia wato Monrovia suke ta bukuwan jin dadin nasarar da zaben shugaban kasar su ya samu. Wannan bidigar da ba san kowane ne ba ya bude wuta a wani coci dake kudancin birnin Cairo. Hukumomin shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya duka na majalisar dinkin duniya sun bukaci a samar da yanayin da zai sa a kai ga mutanen kasar Yemen domin ba su kayayyakin jin kai.
To a cikin rahotannin namu ne za ku ji yadda ƴan Najeriya ke tsokaci kan irin tasirin da matakan da gwamnatin shugaba Buhari ke dauka wajen daidaita al'amuran da suka shafi tattalin arzikin kasar.
Adiba a ceto rayuwarmu mutalakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata Adiba mutane su samu saukin abinci.
Muna kuma dauke da wata hira ta musamman da muka yi da wani tsohon babban alkali a Najeriya, za ku ji wane ne. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin sa na amsoshin tambayoyinku, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Mausare assalamu alaikum. Cincirindon jama'a ne a babban birnin kasar Liberia wato Monrovia suke ta bukuwan jin dadin nasarar da zaben shugaban kasar Liberia ya samu wato Jojo ya samu shi da mataimakin sa Jewel Howard Taylor biyo bayan zaben ranar 26 ga watan da aka yi a kasar. A sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar, jami'ar George Weah ta Coalition for Democratic Change ta samu kuri'u kashi 61 ne, yayin da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai na jami'ar Unity Party ta samu kashi 38.5. Shi dai Weah dan shekaru 51 ne, tsohon dan wasan kwallo ne da ya yi suna a wasan kwallon kafa kuma shiga harkokin siyasa bayan ya yi murabus daga buga wasan kwallon kafan cikin shekarar 2002 ya zama sanata a kasar. A cikin watan gobe na sabuwar shekara mai kamawa ne zai kama rigamar mulkin kasar. Wannan ne dai karo na farko tun bayan shekaru 70 da kasar ta Liberia za ta yi musayar gwamnati daga farar hula zababbiya zuwa wata irinta, yayin da zababbiyar shugaban mace ta farko a Afirka Ellen Johnson Sirleaf wadda ta yi wa'adi biyu na mulkin kasar za ta sauka daga kan karagar mulki. Ta dai mulki kasar ce bayan da ta fito daga yakin basasa kana kuma daga bisani ta zo ta yi fama da cutar Ebola mai kisa kai daya. Wannan bindigan da ba san kowane ne ba ya bude wuta a wajen wancoci dake kudancin birnin Cairo a kusa da wani shagon mallakan mabiya addinin Krista kuma ya kashe akalla mutane 9 a ciki ko har da dan sanda guda. Sai dai mahukuntan kasar ta Masar sun ce nan take aka harbe wannan maharbin bayan an yi musayan wuta da shi a jiya Juma'a a kusa da cocin da ake kira Mary Mina Church dake gunduma Helwan. Mai magana jawo ma'aikatan kiwon lafiya na kasar Khalid Meghair ya ce mutane 5 ne suka samu rauni ciki ko har da wani dan sanda. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai wannan harin. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Hukumomi na shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya duka na majalisar dinkin duniya sun bukaci a samar da damar da zai kai ga mutanen kasar Yemen domin ba su kayayyakin jin kai, wanda shine karshen yakin da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a kasar. Suka ce an yi tafiya mai nisa game da ganin karshen wannan yaki da aka yi a Yemen. Suka ce fadin na kasar Yemen ya haifar da mummunan halin wayo na Allah da ayyukan jin kai ga shiga kasar. Hukumomi suka ce kashi 75 na daukacin jama'ar kasar ta Yemen suna bukatar ayyukan jin kai ciki ko har da yara da yawan su kai sama da miliyan 11 waɗanda ba su iya rayuwa ba sai da waɗannan kayayyakin jin kai. suka ci gaba da cewa yanzu haka akalla kashi 60 na 'yan kasar suna fuskantar matsalar abinci yayin da wasu miliyan 16 na fuskantar matsalar rashin ruwa mai kyau da tsaftataccen muhalli kana wasu da dama suna fuskantar matsalar abubuwan da ke nasaba da kiwon lafiya tun a shekarar 2015 ne dai kasar ta Yemen ta fada cikin rikici tsakanin magoya bayan gwamnatin Abdulrahman Mansur Hadi wanda ke da goyon bayan kasashen duniya da kuma 'yan tawayen Houthi yayin da kasar ta Saudi Arabia ke jagorantar taron kasashen da ke marawa shugaba Hadi baya su kuma 'yan tawayen Houthi suna da goyon bayan Iran wannan fadan yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane kana wasu ya bar su da rauni daban-daban hawa kuma samar da kayan jin kai ya zame wani babban alƙaƙai ga masu buƙatan hakan abinda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yanayi ne mafi muni a halin yanzu sanarwar ta haɗin gwiwa ya bayyana cewa da bisa dukkan alamu lamarin zai ƙara kamari domin hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu jin aikin jin kai ba su daman kaiwa ga al'ummar da ke buƙatan kulawa ta musamman a wannan ƙasa Wani gwamna a kasar Afghanistan ya koma bakin aikin sa har ma ya shugabanci wani taro bayan da shugaban kasar ya kore shi bakin aiki a farkon wannan watan. Wannan lamarin yana zuwa ne ko daidai lokacin da Amurka da kawayenta suke kara azama wajen marawa kasar ta Afghanistan baya akan yadda za ta yaki ta'addanci musamman ma da 'yan kungiyar Taliban da na IS masu kara kai munanan har-haren bom ga kasar da ta yi fama da yaki. Atta Muhammad Nur wanda shine gwamnan arewacin gunduman Balk har na tsawon shekaru 13 ya sa kafa ya tafi talida a umarnin da shugaba Ashraf Ghani ya bayar na cewa shugaban bai da ikon korarsa bakin aiki shi ɗaya tilo sati biyu ne dai da so gabata shugaba Ghani ya amince da murabus din gwamnan Nur kuma har aka nada wani ya mai gurbin sa amma Karam sai gashi daga bisani ya ce ya mika takardar amincewa ta murabus ne hada da wasu bukatu waɗanda kuma aka yi biris da su a yanda yake shugabantar wani taron jami'an gwamnati na jihar yau Asabar a ofishin gwamnan da ke babban birnin jihar ta Mazar il Sharif gwamnan wanda dan kabilar Tajik ne waɗanda suke tsiraru ya kare matsayinsa game da wannan batu Nure ce da ya mika bukatarsa ta neman cewa ya amince da wannan dakatarwa amma ya ce a mai gurbin a bashi dama ya mai gurbin sa da wanda duk yake bukata don haka yace yanzu ba zai sauka ba har sai jam'iyyarsa ta jam'iyyar Islam da magoya bayanta sun zauna sun tattauna da bangaren gani da kuma wasu jami'an gwamnati yace idan kuma ba a cin matsaya ba to yana nan kan mukamin sa na gwamnatin daram muddin dai gwamnatin hadin kan kasa ke ci gaba da mulki no dai yayi wannan kalaman ne a yau wajen taron da shugabanta a ofishin sa yanzu haka dai jami'ar sa ta buƙaci shugaban kasa ya sake duba wannan batu
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC To yayin da shekarar nan ta 2017 ke shirin karewa, 'yan Najeriya na ta yin tsokaci kan irin tasirin da matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka wajen daidaita al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci koma baya. Kodayake kuma mu ƙasar sun ce an samu bunƙasa a fannin tattalin arzikin na Najeriya, amma wasu na nuna akasin haka. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
Gwamnatin Muhammadu Buhari ta himmatu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da kwato dukiyoyin ƙasa da ake zargi tsaffin jami'an gwamnatin baya sun wawure kawai yanzu dai gwamnati ta ce ta kwato miliyoyin daloli da biliyoyin naira tare da kaddarori a yanda akasarin tsaffin jami'an da aka kwato dukiyoyin a hannunsu sai suke fuskantar shari'a a kotuna daban-daban na Najeriya sai dai kuma a yanda gwamnati ke wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a waje daya matakan da gwamnatin ke dauka na yi wa tattalin arzikin kasar gyara ko kuma hana satan kudin gwamnati na ci gaba da haifar da ukuba akan jama'ar kasar musamman ma dai talakawa matakan da babban bankin Najeriya CBN ke dauka akan takardun kudin kasar naira ana cewa yayi tsanani to ko yaya talakawa ke ji game da wannan mataki na gwamnati a wannan tafiya na yaki da cin hanci da rashawa
gaskiya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zanna da dukkan wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba mutane su samu saukin abinci
to sare a yanda wasu ke kuka wasu kuwa na ganin hakuri shine abin yi musamman idan aka yi la'akari da halin da gwamnati ta samu kasar a ciki kamar da wannan malami ke cewa
kowa san yaki da ake da cin hanci da komai zai taimaka zuwa gaba amma yanayin kamun akai lokacin muke tunani saboda kare zamana shi mai adalcin ya tara kuɗin bai riga amfani da su ba a banmu kuma barayin sake sace abin su
me kuke so gwamnati
abin da muke so gwamnati dai ta taimaka ma talaka da magana abinci manoma kuma a ba su taki
a cewar uwar gida Helen Vincent akwai buƙatar gwamnati ta rinka cizawa tana busawa
people can die for hunger before we know let's just make it amicable and so that people can survive this corruption
tace idan aka kace a ci gaba da hakuri to wata rana za a waye gari mutane su mutu ya kamata gwamnati ta yi waiwaye cikin gaggawa idan ka je kasuwa komai ya tashi su tumatir kayan yaji da abinci
things are too hard and very cost in the market
so da yawa dai akan zargi ɗan kasuwa da ƙara kuɗin ababa dan more jin dadin rayuwa ci kuwa har da abincin da ake sarrafawa a cikin gida abinda kuma bai dace ba kamar da wani dan trader ya shaida mani
idan ka dauki kamar garin kwaki za ka ga cewa kusan dukkan anan kasan muke yin shi muna sayan gari da buhu naira 6,600 amma ta kai ta kawo yanzu ana sayan buhun gari naira 10,011 me ya haddasa wannan fitina wannan mu muna gani kamar ƴan kasuwa suna amfani da wannan daman ne wajen tsawwalawa al'umma rayuwa a dan rayuwa
yanzu dai a yayin da ake gab da shiga sabuwar shekara ta 2018 ƴan Najeriya sun zura ido tare kuma da kasa kunnuwa domin sauraron sabbin matakan da gwamnati mai ci yanzu za ta iya dauka na inganta rayuwarsu da kuma kawo ƙarshen tsadar rayuwa da aka fuskanta a shekarun baya shekarar kuma da za ta zama yau gwamnati mai ci yanzu zakaran gwajin tafi domin tunkarar zabe da za a gudanar a shekara ta 2019 Babangeji Prun murya Amurka daga Lagos
To a Najeriya har ila yau batun yi wa kundin tsarin mulkin kasar kuskurima wani lamari ne da aka dade ana kai ruwa rana akai An da juma ana kiran aiwa kundin tsarin mulkin na Najeriya kuskurima domin a magance wasu matsaloli da ake ganin suke kawo cikas wajen ci gaban kasar Alhaji Ali Umar Misau tsohon babban alkali ne a Najeriya kuma yayin wata ziyara da ya kawo nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya zanta da shi inda ya fara da tambayar shi yadda yake kallon yunkurin yiwa kundin tsarin mulki na Najeriya gyaran fuska
kai abin yi da yawa a yanzu dokokin ai suna nan abin da yake dawo mu shine bin su compliance ai akwai kasashen da ba su constitution ma amma kuma yana tafiya daidai akwai kowa ya san aikin sa kafin tura su zo ai babu da constitution amma sarki shi ne zai yi doka shi zai aiwatar ko alkali kuma su zai zartar da hukuncin sauransu to amma yanzu da ake cewa a je a gyara in an ce za a ci gyara gyaran za a ci gaba da yin ta ne fa har illa masha Allah majalisu suna da abin yi da yawa yanzu suna dokokin za su iya su yi domin dokokin da aka yi shekara 60 ko 70 da suka wuce ba dai lalle ne su yi aiki a yanzu ba to amma ba a zama a zauna a ga yadda za a yi dokoki a lokacin da ya dace misali lokacin da muke shari'a buba arro Allah ji kansa shi ne Attorney General na North East an ga satan shanu ya yi yawa sai aka yi doka aka ce duk wanda ya sata saniya ko abu mai kafa hudu ɗauri shekara 21 da bulala 12 an yi maganin abun ya bari sa'annan ni lokacin da na je kamar shekara 50 aka kai ni Maiduguri lokacin laifuka sun yawa abin yi babu tura sun ce zuciya marar abin yi ma'aikatar shedan ce daga tabbatar kuma haka ne tabbacin ko shi ne yankan aljihu sun zo sun same ni sun ce mini sun zo su yi maraba da ni a matsayina na alkali kuma su tabbatar min cewa ba za su sai da hajjan su ba wai shi ne gishiri da barkono da suka gabatar da lokacin wannan shugaban su ne na ce to na je na gode amma da na sa rufin yan doka aka mai da su yan sanda suka yi ta kama mini da wannan mutane in ce ku je ya nuna muku wurin aikin sa idan baya da wurin aiki baya da wurin kwana ya zama mai zaman banza kenan a cikin penal code akwai dokan da aka yi duk wanda yake mai zaman banza ya laifi a kashi na 25 na criminal procedure ko kuma yace ba alƙaliya da yanci bayan duk wani horo ya sa bulala nace to wannan na zabi dama wanda baya da abin yi baya da wurin kwana je likita dubi lafiyar sa ya masa bulala wallahi ina tafiya a lokaci wanda za a tare ni a ce to ka gani wa yanzu sai da goro nake ni yanzu kada yansu za su yi mini shari gashi ina yin amalanke ka gane har kotu ake zuwa a sabi kada a yi mana shari abubuwa suka gyaru kuma kowa kaga dokan tana nan amma ba amfani da ita
to me ya kawo haka ya sa aiwatar da ita ya zama wani
Najeriya muna da matsaloli iri-iri ba na so in yi maganar su nan amma kai ma ka san su misali
Najeriya yanzu za a ce maka ka zo ka ba da shawara daga ina ya kamata a faro
to shi mutane mutu kasan kasan kanta in baka so ta fa to lokacin da Buhari ya zo da can ai yayi wani abu ai wo against the discipline ko abu ai ba so wajen jawo ba ni da naje can Maiduguri da na zo na tsara wannan abun wallahi abubuwa sun canja ba kasan ba mun santa in banda ka banda a Najeriya ina za ka mutane su yi kungiya wai su ba sa so a kasan ba sa araba ta ake kaka babu abin nan patriotism son kasa babu shi kabilanci yayi yawa bangaranci yayi yawa kuma ana ganin sa a fili in an ce wani talaka ne bai san komai ba yana yin wannan laifi sai ka tarar masu manyan mutane ma su zo a ba gwamna a Najeriya da yace kada Fulani su shiga kasarsa gwamna Oke Ekiti yanzu ni na zauna kasar TV shekaru 50 da wani abu da suka ko da hudu da wani abu ina ji yaren su na yi karatu a ciki lokacin ma da Fulani suna kuma yawa suna kiwon su yanzu baka ce an yi doka aka ce wai kada saniya ta taka kasa sai an yi kaza kaza to bufulata ne ka yanka ce kada saniya ta taka ka ce kada saniya ta taka ne ko ka ce kada bufulata ne ka ban ce ne amma me aka yi ma gwamnati ina ce mata zanga zanga suka sun goyi bayan dokan to irin wannan abubuwa dokokin ma da za a zo a yi so ne za a zo a yi dokokin da ka gan su abin dariya ne
Alhaji Ali Umar Misau tsohon babban alkali a Najeriya azantawar da suka yi da abokin aikin mu Ladan Ibrahim Ayawa. In zago ku anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 wato 4 na yamma da minti 18 a Abuja da Yaounde da Injimena da kuma Yamai a Jamhuriyar Niger. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyin ku.
Assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi mai son jin tarihin abokin aikinmu Baba Yakub Makeri da Yunus Yunus Kano mai son sanin jihar da tafi yawan mutane a Najeriya da kuma ci tafi karancin mutane. To bari mu fara da ansar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban mai son jin tarihin abokin aikinmu Baba Yakub Makeri. Idan mai tambayar da mai waɗanda suka yi irin ta kwanan baya na saurare, to ga ansar da Baba Yakub Makerin da kansa ya bayar, inda na fara da nemar ya gabatar da kansa sai ya ce.
Sunana Baba Yakub Makeri, wato sunan mahaifi na Mamman Sani Makeri kuma sunan mahaifiyata Kataru Muhammad Dikko.
To ko zaka ga mana makarantar da kai da sauran su gwagwarmaya dai ta neman ilimi da makamantan haka.
To a bari mu faro daga sama. Nayi karatu a Dana Film Academy da ake kira Gallywood, wato inda ake koyon harkan fina-finai da harkan bada umarni na film da kuma koyon yadda ake sarrafa hotuna na fina-finai. Sannan bayan haka kuma na yi karatu a makarantar gidan radio na kasar Ghana da ake kira Ghana Broadcasting Corporation. Akwai training school daga wurin. Nan kuma na yi karatu a wurin. Sannan na yi karatu kuma a Ghana Institute of Journalism, wato makarantar da ake koyar da aikin jarida. To yanzu haka ne makarantar ma ta fara karantar da karatun degree kamar yadda ainihin kowace jami'a za ta yi. Sannan kuma na yi karatu a Ghana Institute of Languages, wato makarantar ƙasa da take koyar da harsuna na duniya daban-daban. Nan na yi karatu a wurin, to na yi karatun kuma elementary daga St. Cyprian's Anglican School da ke Kumasi. Waɗannan makarantu da daga yaba do Accra suke, to amma na yi elementary da ne a Kumasi. Bayan haka na yi karatun Islamiyya daga makarantu na farko Nizamiya Islamic School, sannan kuma da Nasiriya. Sannan kuma akwai makaranta wanda yake irin karatun Hausawa, Alif Ambakin Wofi Wauzal ba yawa. To shi wannan makarantar ma malamin kawai da muke kiran su dan shi da makarantar mu ce makarantar Malam Isu. To na kuma yi karatu na Islamiyya a wannan wurin. Wannan shine a takaice abin da zan iya faɗa ma game da karatu da nayi.
To Malam Baba, tunda ike ka karanci abin da iji banci harsuna, shin ko zaka gaya mana waɗanne irin harsuna kake iya amfani da su a halin yanzu?
Banda harshen Hausa, sai kuma harshen cikin gida na ƙasar Ghana da ake ce ma shi, sai kuma wato harshen Turanci na Ingilishi. Sannan bayan haka kuma sai abin nan ka san duk wanda yake karatu Islamiyya bai rasa dan abin da zai fahimci dan kadan na Larabci, wanda shine dan abin da zan iya gaya maka.
To shin a halin yanzu me da me zaka ce su ne sana'o'inka?
Kana zance sana'o'i. Da farko dai in ce maka na tashi na iske mahaifi na yana kira, kuma kafin Allah ya karbi ransa mun danyi zama lokaci kadan da shi. Lokacin da muka dan fara tasowa na yi abin da mun zauna mun yi kira da shi, to muna dan ana ba mu zigazigi ne, muna hura wuta, har yanzu aka zo aka fara ba mu dan wasu abubuwa mu ma muna kakkamawa. To har bayan rasuwarsa ma mun dan yi aikin dan lokaci kadan, sannan kuma mutum ya aje. To bayan shi na yi sana'ar dinki ko ince sarfani, shine abin nan ado da ake yi ma riga. To na yi kuma abin da ma kai ne Najeriya kenan,
kamar irin su kwado da linzami
da makamantan. Yawwa, ashe kai ma ba dawo ba dawo. To shine abin da ya kai ni Najeriya, na je Najeriya na dan zazzauna wasu ƴan wurare dai a Najeriya, na yi wannan sana'ar, sannan na dawo gida. To da na dawo gida ne na kamar ƴan uwa da yawa suna cikin wannan sana'ar, mai yiwuwa mu duka mu tattara haka. To shine da na dawo gida na kuma koma makaranta.
Wato kasancewa mahaifinka da makeri ne, nan ka samu wannan suna na makeri a jerin sunayenka?
Eh, haka yake. Don saboda shi dan kansa idan ka kira shi in ba da makirin ba, ka san dai mammansa ne suna da yawa. To shi da kai shi ya dauki kira ne daga wurin kawunsa, kanin mahaifiyarsa. To shi kuma ana kiran shi Sani makiri. Shi kuma wannan sunan shi Sani. To sai ana cewa shi tsohon nawa mamman Sani makiri, saboda a bambanta shi da uban nasa wanda yake kawunsa. Su duka kuma suna sai wannan sana'ar ta kira. To shine har ya kai mu kuma da muka taso muka ga tsohon namu na ciki, wurinsa za mu rika zama har muka dauki wani abu daga ciki.
To ina ganin daidai ne a ce tarihin ka ba zai kammala ba, koko ba zai kasance da armashi ba, idan ba a tabo tarihin Hausawan Ghana ba dungurungum. Duk da yake zai tsawo, za mu so kadan ba mu takaitaccen tarihin Hausawan Ghana.
To nagode. Wato in an ce Hausawan Ghana, Hausawa ne wanda yake sun samo asali kamar yadda kowa ya sani tushen Hausa shine arewacin Najeriya. Shigowar Hausa a Ghana, wato abu ne da zan iya ce ma sama da shekaru 300 da aka samu Hausa sun shigo a ƙasar Ghana. Kuma Hausa sun shigowa iri uku. Akwai shigowar farko, waɗanda suka fara shigowa su ne fatake ko kuma masu fatauci, su ne suka fara shigowa a Ghana. Sannan bayan haka an samu wanda yake sojoji ne na Sheikh Usman Danfodio, wanda suka yi yawo a Afirka ta Yamma suka watsa addini su kuma da suka zo sun zo sun iske wasu Hausawan da suka yi kaka gida a Ghana sannan bayan haka kuma Turawan mulkin mallaka su kuma sun kawo sojoji nasu da suka wanda yake sojojin dake arewacin Najeriya da aka dauki ɗan arewacin Najeriya aka kai su Ingila aka je aka horar da su da aka zo da su suna sa su duk kasashen da Burtaniya take mulkin su sai ana raba waɗannan sojojin to an zo da wasu sojojin a Ghana cikin waɗannan sojoji ne akwai wanda ake ce mai native officer dan Barno dan Barno ga da nake ga ya ma shine mahaifin Malam Sharubutu kuma Malam Sharubutu shine mahaifin Malam Usman wanda yake shine shugaban limamin kasar Ghana officer dan Barno nan kakan Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ne yanzu kenan to Sheikh Usman Sharubutu dan kansa yau sauran wurin shekara 2 ya cika shekaru 100 amma mahaifinsa ma nan aka haife a kasar Ghana aka haife shi yawa shi yasa an ka duba akwai dadadin tarihi game da shigowar Hausawa a kasar Ghana shine kamar da na ga ma masu fatauci waɗanda suka yi watsa addinin musulunci da kuma sojojin da Turawa suka zo suka kawo su a Ghana
yanzu sai kuma an sarrafa tambayar Yunus Yunus Sani Kano mai son sanin jihar da tafi yawan mutane a Najeriya da kuma wacce tafi karancin mutane idan mai tambayar na saurare to ga abin da ya saukaka kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya akwai siyasa da ta kaddama kan wannan batu to amma dai abin da mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan 9 da 383,682 ta biyu ita ce jihar Lagos mai yawan mutane miliyan 913,534 ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan 666,562 ta hudu ita ce jihar Katsina mai yawan mutane miliyan 5,792,578 ta biyar ita ce jihar Oyo mai jimlar mutane miliyan 5,591,589 ta shida ita ce jihar Rivers mai mutane masu yawan miliyan 5,185,400 ta bakwai ita ce jihar Bauchi mai jimlar mutane miliyan 4,676,465 jihar Jigawa ita ce ta takwas da yawan mutane miliyan 4,348,649 bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi karancin mutane ta farko a wannan jerin ita ce jihar Bayelsa mai mutane miliyan 1,703,358 kawai jiha ta biyu a karancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan 1,863,275 ta uku a karancin jama'a ita ce jihar Ebonyi mai mutane miliyan 273,501 ta hudu a karancin jama'a ita ce jihar Taraba mai adadin mutane miliyan 2,376 ta biyar a karancin jama'a ita ce jihar Yobe mai mutane miliyan 2,321,591 sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da kuma ansoshin wasu tambayoyin a madadin Baba Yakubu Makerin da wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya
kuma da yanzu kuma sai labari a takeice
A bisa al'ada, ma'aikatar shari'a a Amurka, kowane sakataren shari'a yana barin tarihin shugaban tarihin abin da ya yi a lokacin shugabantar wannan ma'aikata. Wannan ne yasa sakataren shari'a kuma ban attorney na kasa na 84 ya je kokarin yin garan bawul ga ma'aikatar.
To madalla masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu sai kuma an jima za mu saki dawa insha Allah. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da yake ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin baki ɗayan sa sai injiniyan mu Lopes Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.